Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia, sashin Hausa na muryar Amurka ke zuwa muku kai tsaye akan mitoci 25, 31, 41, da 60. A jamhuriyar Niger za ku iya kama mu a tashar VOA Africa da ke birnin Yamai akan mita 102.5. Haka ma za a iya samun mu a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da Dalar FM da kuma Niyya a birnin Kwanni duk a jamhuriyar ta Niger. Sannan muna nan kodayaushe a shafukanmu na intanet, wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu saurare, barkanmu da dare da fatan kun wuni lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Nazir Ahmad Hausawa. Muke farin cikin sake kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na karfe 9:30 agogon Najeriya da Niger, wato 3:30 na yamma kenan a nan Washington DC. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa masana sun fara jan hankulan masu fada a ji da kuma jama'a kan matakan da ya kamata a ɗauka bayan da dakarun Najeriya suka tarwatsa tungarmaya kan Boko Haram da ke dajin Sambisa.
Dukkan masu anguwanni da lawalai da dagajai da sauransu a ja kunnensu a kan cewa duk wani bako da suka ga ya shigo su san da zamansa.
Kan wannan batu za mu ba ku dama ku bayyana ra'ayoyinku idan muka buɗe layukanmu zuwa anjima. Shin menene kiran ku kan matakan da ya kamata a ɗauka wajen ganin mayakan na Boko Haram ba su sake haɗewa wuri guda ba, da kuma matakan da jama'a ya kamata su ɗauka wajen sa ido a unguwanninsu? Lambar da za ku kira ita ce 202-205-2655, amma fa duka sai kun sha labaran duniya.
Masu sauraro, barkanmu da warhaka. A yau Litinin, Rasha ta yi zaman jimami na kasa baki ɗaya a kan rashin mutane 92 da suka rasu yayin da jirgin sojojin da suke a ciki ya fada a kogin Bahar Aswad a ranar Lahadin da ta gabata a kan hanyarsa daga Sochi zuwa sansanin sojojin Rasha da ke Siriya. Babu wanda ya tsira da ransa yayin da jirgin mai suna TU-154 mai shekaru 33 ya fado daga sararin samaniya. Jami'an Rasha sun ce babu wata alama da ta nuna akwai hannun ta'addanci a sanadiyar faduwar jirgin. Cikin waɗanda hadarin ya rutsa da su akwai 'yan ƙungiyar mawakan soji mai suna Alexandrov Ensemble da kuma ƙungiyar 'yan rawa da suka yi shirin yin wasan bikin sabuwar shekara ga sojojin saman Rasha da ke da mazauni a kusa da Latakia. Masu jimami a birnin Moscow sun kunna kendir tare da ajiye furanni a wajen filin taron da mawakan da hadarin ya rutsa da su suke gudanar da wasa.
Babban sakataren gwamnatin ƙasar Japan Yoshihide Suga ya faɗa a farkon watan nan cewa Prime Minister ƙasar Japan Shinzo Abe zai ziyarci Pearl Harbor tare da shugaban Amurka Barack Obama ranar Talata domin jaddada girman daidaita tsakanin Japan da Amurka. Fadar gwamnatin Amurka ta White House ta ce ziyarar Abe za ta ƙarfafa haɗin gwiwar da ke tsakanin ƙasashen da a da ke gaba da juna. Abe zai kasance shugaba na farko daga Japan da ke kan mulki da zai ziyarci Pearl Harbor tun wata gajeruwar ziyara da tsohon shugaban ƙasar ta Japan, wato Shigeru Yoshihide, ya kai a ranar 12 ga watan Satumba shekarar 1951. Ziyarar za ta zo ne a ranar Talata shekaru 75 bayan kai harin da ya janyo Amurka ta shiga yakin duniya na biyu, kwanaki hudu kenan kafin Donald Trump ya zama shugaban Amurka na 45.
Labaran duniya kuke sauraro daga sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Kasar India ta yi nasarar gudanar da gwaji na hudu na makami mai linzami mai iya daukar makamin nukiliya wanda ke iya isa nahiyar, wanda ake kira a turance Intercontinental Agni 4, wanda zai iya farwa wuri mai nisan kilomita 5,000, wanda hakan ya saka wuraren da ke arewacin China sosai cikin inda makaman nukiliyar India ke iya kaiwa. Makamin mai tsayin mita 17.5 da kuma nauyin tan 50 daga doron ƙasa zuwa doron ƙasa an gwada harba shi a yau Litinin daga tsibirin Abdul Kalam da ke nesa da gabar gabashin jihar Odisha, sannan ya fada a kusa da gabar ruwan Australia. Ajay Lela, mai fashin baki na jami'ar New Delhi a kan tsaro, ya ce gwajin ya tabbatar da Agni 4 misail za a iya amfani da shi a ire-iren makaman Agni na farko da aka kirkira fiye da shekaru 10 da suka shuɗe. Za su iya afkawa ko ina a Pakistan, abokiyar adawa kuma makwabciyar India daga bangaren kudancin Asia. Kasashen biyu makwabta dai sun tafka yaki har sau uku, kuma har yanzu al'amura na ƙara zafi a tsakaninsu. Kasar Pakistan ita ma tana da makaman na nukiliya.
Kasar Misira ta tabbatar da kame wani mai haɗa shiri a Al Jazeera kafar yaɗa labarai wadda gidan sarautar Qatar ke cikin masu ɗaukar nauyinta, sakamakon ingizawa a yi tawaye a madadin kafar yaɗa labaran. Ministan cikin gida ya bayyana mai tsarin wato mai tsara shirin da sunan Mahmud Hussein wanda suka tsare shi da laifin tada zaune tsaye da kuma yada labaran ƙarya. Al-Azira ta ce tsare Hussein ba daidai bane bayan ya tafi ziyartar iyalansa sannan sun buƙaci a sake shi ba tare da ɓata lokaci ba. Wannan shine sabo cikin jerin kaman yan jarida Al Jazeera da gwamnatin Misra ke yi wanda hakan ya haifar da damuwa kan yancin yan jarida da suke aiki a ƙasar ta Misra. Gwamnatin Misra ta buƙaci kalubalanci irin yadda kafa yada labarai ta Al Jazeera ke yada labaranta daga juyin juya halin ƙasashen Larabawa na shekarar 2011 da kuma hamɓar da shugaban ƙasar Misra Muhammad Morsi a shekarar 2013.
Gwamnan yankin Arewa mai nisa na ƙasar Kamaru ya ce ƙungiyar 'yan banga sun kara afkuwar harin 'yan Boko Haram a kan Kiristoci da suke shirye-shiryen bikin Kirsimeti, wata alama da ta nuna har yanzu 'yan ta'addan haɗari ne a yankin. Gwamna mijin Yawa Bakari ya ce 'yan ƙungiyar kare kan na self-defense sun gano wani mayakin Boko Haram a kan kiki a wajen da ake kira Mora a iyakar Kamaru da Najeriya ta Arewa, inda Kiristoci ke shirye-shiryen gudanar da ibada a ranar Lahadi. Bakari ya ce 'yan banga sun yi ƙoƙarin binciken mutumin inda nan take ya tada bom ɗin da ke jikinsa, ya kashe kansa da kuma wani mutum farar hula da ke gefe guda mai suna Ibrahim Mahama.
Labaran duniya kenan muka karanto muku daga nan sashin Hausa na murya Amurka birnin Washington DC. To kamar yadda watakila wasu ku suka fara ji a farkon shirin nan, masana a Najeriya suna jin hankulan masu fada a ji da kuma jama'a kan matakan da ya kamata a dauka bayan da dakarun Najeriya suka tarwatsa tungar mayakan Boko Haram da ke dajin Sambisa. Daga Abuja ga rahoton da Hassan Maina Kaina ya aiko mana.
Biyo bayan kwato dajin Sambisa daga hannun mayakan Boko Haram da dakarun Najeriya suka yi, masana tsaro na kiran a yi takatsantsan ganin yadda 'yan Boko Haram suka wawwatsu cikin jama'a a garuruwa. Manjo General Yakubu Usman mai ritaya ƙwararre ne kan yaƙi da ta'addanci.
Abinda za mu iya cewa yanzu, kaga shi shugabansu da yanzu ba a san inda yake ba, saboda haka wato kaman an kashe maciji ne amma ba a sare musu kai ba, saboda haka an kore su daga Sambisa amma mai yiwuwa ne sun warwatse ba a san inda suka shiga ba, kar su je su sake haɗa kansu su zo su zama kuma wani abun da zai kawo matsala a ƙasa.
To yanzu me ya kamata a yi kenan domin a gujewa haka din?
Dole shugabannin tsaro su bude idonsu sannan kuma su bi su duk inda suka shiga.
Tsohon gwamnan mulkin soja na jihar Kano, Kanar Amin Yuni Isa Kwantagora na cewa
da mayakan da masu goyon bayan su da masu jin tausayin su duk suna cikin mu kenan, dole ne mu tashi tsaye mu lura da waye makwabcin mu yanzu, me yake yi, in ba haka nan ba yanzu gane bannan za ka shi muni, domin kana zaune ne da mayagun mutane kai baka sani ba, kana zaton abokai ne. Kiran da zan wa 'yan Najeriya shine cewa kowa haya yanzu ya zama sojan kanshi.
Kwararre kan shigar Arewa maso gabashin Najeriya Baba Yola Muhammadu Tango yace ko da yake za iya cewar yakin dajin Sambisa ya kare, amma da saurari na akaba.
Sojojin Najeriya sun samu sun shiga Sambisa sun watsa, wanda suka samu suka gudu su ne za mu ce za su zama illa da ƙauyuka da alkaryu da suke kusa da Sambisa Forest.
Me abinda ya kamata a yi?
Intelligence arm na Najeriya da
ɓangaren da ke asiri
na jami'in sojojin Najeriya yanzu ne ya kamata a baza su duk waɗannan ƙauyuka da suke wurin samun intelligence suna tura su sojoji masu fada.
Shugaban hukumar Raya Arewa maso gabashin Najeriya ta NISAF Dr. Hussein Hassan wanda ya wallafa littafi kan yaƙi da ta'addanci na mai cewa
akwai takarda da na rubuta akan yaƙi da ɗan ta'adda da resettlement ɗin da za a yi da sauransu. A cikin takardan wani abu makamannin haka a ƙunshi a ciki, ya nuna cewa dukkan masu anguwanni da lawalai da dagagai da sauransu a ja kunnensu a kan cewa duk wani bako da suka ga ya shigo su san da zamansa. Kowane anguwa a yi ƙungiya kamar na 'yan banga wanda kamar 'yan gora, domin 'yan gora nan ina cikin mutanen da suka bada shawararsu tun lokacin da aka soma yaƙin nan na farko. Aka waye gari gashi 'yan goran nan sun yi rawan gani.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Madalla gaida Hassan, yau kan wannan batu za mu ba ku dama ku bayyana ra'ayinku idan muka buɗe layukanmu nan ba da jimawa ba. Shin menene kiranku kan matakan da jami'an tsaro ya kamata su ɗauka wajen ganin mayakan na Boko Haram ba su sake haɗewa wuri guda ba, da kuma matakan da jama'a ya kamata su ɗauka wajen sa ido a unguwanninsu? Amma kafin buɗe layukanmu, bari mu shakata da wannan waƙa.
dan kama shu bayan rigima kuma dan kama shu baye la ilaha illallah dan kama shu a rage rigima baka da gaima to da kaga fasinja ma nan kawo kayanka ba na kudinka a hannu na kuma sa kaya a cikin mato dan kama shu manajan rigima ba abin da idame shi ka san kan kan ba kama shau daban yan dadi kama shau daban sha wahala kama shau muna aiki
yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi zan nana ta sabuwar lambar 202-205-2655
To kada manta ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC yanzu karfe 4 da yamma ne saura minti 19 ga kira mun samu daga Zaria wane ne kan layi
Alhaji Abdullahi Moke
To Alhaji Abdullahi muna jinka
Ayyam na muke daga Zaria na zai yi neman ku ban same ku ba
Allah sarki gashi ka same mu yau
Eh wallahi alhamdulillah ko na gode mu Allah Allah ya kara muku da kyau
To madalla me ne ra'ayinka dangane da abin da muke tattauna akai yau
Eh to dama ra'ayina ne shine zan ba da shawara ga mu talakawan da mutanen kasa Mm mutanen nan masu wannan aiki ya kamata a taimake su da du'a'i da kuma sa'ido kamar yanda ake bayani akan su mai angwani da sauransu din nan dama ai asalin kasar mu a haka ne aka zauna ya kamata a taimaki masu angwanin da hukuma to insha Allah mun aka taimake su to kowa za a samu soki a kasan kuma ba su kara wani abin nan mutanen insha Allah
mun gode Alhaji
Abdullahi
daga Zaria eh na'am to madalla mun gode jihar Kaduna Najeriya kenan lambar da za a kira ita ce 202-205-2655 yau muna ba ku dama ne ku bayyana ra'ayinku kan batutuwan da suka shafi matakan da ya kamata a dauka wajen ganin mayakan na Boko Haram da wato ba su saki hadewa wuri guda ba bayan da aka tarwatsa tungarsu a dajin Sambisa ka kira mu samu daga Katsina wane ne kan layi
kana magana da Nura Suleiman Jiriya dan Marke
muna jinka
amma lafiya yayi
lafiya kalau
amma dan lato mu da shawarin da muke badawa sojojin Najeriya a kula da abubuwan da ke faruwa a kula da baki ka gani shine za a gane ka ga su mugaye suna yin shugaba cikin wanda ba muga ba su saki
na'am
to ana muna ba da goyen bayan cewa ubangiji Allah kara ma sojojin Najeriya ilhama Allah kara ba su ikon jajircewa ga namijin kokarin da suka yi
To ma da labun gode. Lambar da za a kira ita ce 202-205-2655. Yau muna tattauna ne kan batun matakan da ya kamata dauka kan kare wato samun da tsaro a unguwanni bayan da aka tarwatsa mayakan Boko Haram. Ga kira mun samu daga Jigawa. Wane ne kan layi? Ina ganin kaman layin na Jigawa ya tsinke da fatan zai saki gwada mu. Kada dai amanta lambar da za a kira ita ce 202-205-2655. To ga kira mun samu daga jihar Yobe. Wane ne kan layi?
Assalamu alaikum. Kana magana da Saba Ado.
Yo muna jinka malin sabu
abin da ya kamata a yi dan uwa mu civilian da muke a kasa mu al'umma kasa mu ya kamata mu lura da abin da muke yi kar mu saki jiki akan cewar an gama da wannan guri ba a gama ba domin munafiki wuya yake baya fidda kansa kaga idan muka saki jiki mutanen nan za su dawo su nemi aran gida a basu kamar yadda aka ce an kama wani a cikin ƙeriyar kamaru da Nigeria, ka ganin ma irinsu ne suke fitowa. Yanzu ba a hawa mashin keke koma, wata rana fa jaki za su zo su hau kai. To kaga mutumin ku da zai zo munafikinka ku ba za ka gane shi ba. To don Allah mu ƴan uwa ƴan Najeriya, da makwatanmu ma gaba ɗaya, ba ma ina magana da gida ba, don Allah mu daure mu sa ido mu ƙagaza mu taimaki jami'an tsaro domin mu ci riban abin da muke nema ƙasanmu ko ina na mu ma zama lafiya.
To malallah mun gode, mun samu wani kira daga Kaduna. Wane ne a kan layi?
Salamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Kuna magana da baban gida mai walda gada daga yan Kaduna, Najeriya.
To malallah baban gida, muna jinka.
Gaskiya ina jinjina ma sojojin Najeriya akan wannan aiki da suka yi. Dan haka ina musu fata alkhairi da fatan za a tashi lafiya.
Yawwa, to malam baban gida, kamar menene shawararka dangane da batun da ya shafi matakan da ya kamata a dauka a unguwanni ganin cewa an ce an tarwatsa waɗannan mayaka?
To wannan ya kamata ya zamanto a ce a kodayaushe a kowane anguwa kai duk wanda zai shigo anguwan a tantance wane ne wannan.
To mun gode malam baban gida mai walda daga jihar Kaduna. Ga wani kira mun sake samu daga Yobe. Wane ne a kan layi?
Musa Magagi ne daga ƴan guri Yobe State.
Yawwa, muna jin ka malam Isa.
Wato Musa.
To ya kuri malam Musa, muna jin ka.
Wato shawara na shine mutanen nan da suka aka tarwatsa daga Sambisa, ya kamata a koyaushe mutanen da suke tare da su kada zaman cewa duk mutum ko dan uwansa ne zo daga can haka. To kar ya tsoye shi kuma ya nuna jama'a kamar bai san da zamansa ba. To shine shawaran da yake bayarwa, sai mu ta addu'a kamar yadda muka yi addu'a muka samu shugaban ƙasa. Ya kamata ya yi addu'a kuma Allah ya ba mu ƙasar mu zaman lafiya da kwanciyar hankali.
To sai mu ce amin a malam Musa daga jihar Yobe. Ga kira mun samu daga Jigawa. Wane ne a kan layi? Na Jigawa, kana tare da mu? Wanda kaman a layin nashi ya tsinke lambar da za a kira ita ce 202-205-6555. To ga kira mun samu daga Maiduguri. Wane ne a kan layi?
Warai. Bukar Gana ne daga Maiduguri.
Yawa, muna jin kamalan Bukar.
Game da shawarar da nake so in ba mutanenmu gabaki ɗaya.
Na'am.
Kaga misali mu da muke cikin Maiduguri mun fi kowa sanin abin da yake tafiya. Kaga yadda aka shiga sojoji, Allah ya taimaka aka da yake Hausa na ba sosai ba ne.
Aka
tarwatsa su wa'annan Boko Haram gaba ɗaya. To kamar yadda suka ɗan babbazu sauransu, kaga da su ɗaya daga cikin matansu ta ɗau bom ta zo kusa da gurin jama'a take cewa ina kwata. Bai alaƙa ne suka bar da suka kai rifon maza-maza. To da aka kama ta gashi nan a jikinta a daure, muna kallon idanunmu. Anya a kwance, abin ya gagara. To da aka ajiye ta kafin zuwa bai wuce minti biyar ko shida ba mun ya taso mata. To shine nake ba da shawarar mutanenmu kowa da kowa a mai da hankali, kar a barwa sojoji. Tunda wannan sojojin yanzu da gaskiya suke aikinsu ba irin na da ba ne. Idan muka ga abin da bai kamata ba, maza a kai musu sanarwa sosai. Ina shawarar da na baya.
To madalla, mun gode malam Bukar Maiduguri. Wato ina nufin dai hannu ɗaya ba ya ɗaukan jinka. Ga kira mun samu daga Abuja. Wane ne a kan layi?
Nura ne da Nura Idris ne, ɗan gudu bala daga Kano.
Yawwa, to ina kamar layin Abuja ya tsinke ne. Muna jin kamalan Nura.
Ni shawarar da zan bayar ita ce ya kamata dukkan al'umman Najeriya su zama sun sa idanu a kan mutanen da ke shige da fita, musamman baki da za su shigo waɗanda ba su san su ba. Kuma ya kamata su jami'an tsaro su ba da lambobin waya da za a dinga kira a sanar da su cewar ga wani abu da sabo da aka gani a unguwa ko wanda ba a san shi ba. Wannan shi ne gudunmawar da zan bayar.
To muna godiya kwarai malam Nura daga jihar Kano. Ga wani kira mu samu daga Taraba. Wane ne a kan layi?
Ni Nisa.
Naga kaman
Nisa Bandilante.
Yawa to muna jin ka. Kana
jin Allah alura da Boko Haram ai addu'a.
Me kace mallam Isa ina na ji sunan naka da kyau.
A dinga addu'a, a dinga addu'a.
Oh, a dinga addu'a. Eh.
Eh.
Eh muna jin ka.
Ko ina yi addu'a Allah ya sare kowa da kowa, Allah ya sare kowa da kowa.
To madalla mun gode kwarai yana cewa ne kamata a dukufa a yi ta addu'a domin kawo ƙarshen wannan lamari. Masu roba ki ɗaya da wannan waya ta jihar Taraba muka kawo ƙarshen ɗaukan wayoyi kuma na godiya kwarai da gaske ga dukkanin waɗanda suka kira domin su bada gudunmawarsu. Yanzu kuma sai labaran wasanni wanda Ali Mustapha Sokoto ya yi bitar muhimman labaran wasanni da suka faru a wannan shekara.
Labaran wasanni.
Jama'a barkanku da wannan lokaci da sadonmu da ku a wannan shiri wanda shine na ƙarshe na labaran wasanni a wannan shekara, kuma tun da yanzu shekara za ta ƙare mun ga ya kamata mu duba wasu daga cikin muhimman labaran wasannin da suka faru a wannan shekara mai ƙarewa. Burin fara daga farkon ta a watan biyu wato Fabrairu, lokacin da Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo Kinshasa ta lashe kofin Afirka na zakaran Afirka kenan a karo na biyu bayan da suka ci Mali 3 da babu a ƙwallon da suka yi a Rwanda, wanda kuma yasa ita Congo din ta zama ƙasa ta farko a da Afirka ta taɓa cin wannan kofi har sau biyu, don ta taɓa cin sa a shekarar 2009 a ƙasar Cote d'Ivoire. A cikin watan Afrilu, 'yan Najeriya sun nuna ɓacin ransu ƙwarai da aka zo aka sake fitar da su a karo na biyu daga shiga gasar cin kofin ƙalubalen ka na Afirka, to African Cup of Nations na shekarar nan da za a shiga ta 2017, bayan da 'yan Masar suka ci su 1-0 a wasan da suka yi a Alexandria. Sai kuma cikin watan Mayu, lokacin da shugaban hukumar ƙwallon ƙafa ta ƙasashen Turai Michel Platini ya ajiye aiki wato ya murabus, bayan da wata kotu ta wasanni ta duniya ta juya baya ga kokarin da yi na ya dawo kan kujerarsa bayan da aka yanke masa hukuncin shekaru 6 nana shi taba ƙwallo. Ya samu dai kansa cikin matsala ne bayan wasu kuɗi $2 million da karɓa daga FIFA. Har ila a cikin wannan watan na Mayu ne aka yi abin tarihi, lokacin da hukumar ƙwallon ƙafa ta duniya wato FIFA ta naɗa mace ta farko ta zama babban sakataren ta, kuma macen nan ɗan Afirka ce, ba wata bace ila Fatima Samba Diouf Samura, ya shekaru 54 da haihuwa, wacce ta share shekaru 21 tana aiki wa Majalisar Ɗinkin Duniya. A cikin wannan wata na Mayu na wannan shekarar ne aka yi abin mamakin da ba a taɓa zaton zai faru ba a wasan Premier League a Ingila, lokacin da Leicester suka cinye kofin Premier League ɗin da yake 'yan Tottenham sun kasa ci Chelsea a ƙwallon da suka yi suka tashi ci 2-2 wato kunnen doki. To sai kuma watan Yuni, wanda a cikinsa aka yi babba asarar rayukan manya-manya 'yan wasa na duniya da suka hada da zakaran damben duniya wato Muhammad Ali, wanda ya rasu a ran 3 ga watan Yuni ɗin, yana da shekaru 74 a duniya. Ko bayan shi a cikin wannan watan Yuni ne Najeriya ta rasa kocinanta guda biyu, Stephen Keshi da kuma Shu'aib Ahmadu. A watan 7 wato watan Yuli, Portugal ta girgiza ƙasar Faransa, wacce ta ɗauki ɗaunar wasan da suka yi na cin kofin Euro na Turai kenan na wannan shekarar ta 2016, bayan da 'yan Portugal suka yi musu ci ɗaya mai ban haushi suka tafi da kofin. Toran 1 ga watan Agustan wannan shekara muka fara kawo takaitaccen wannan shiri na labaran wasanni domin ba da dama a ringa ɗaukar wato kiraye-kirayen da ku masu sauraro kike yi daga lokacin aka fara kawo muku shi a takaice na mintuna 3. Har yanzu a tuna cewa a cikin watan August aka yi wasannin Olympics a Rio de Janeiro na ƙasar Brazil, inda abubuwa da yawa suka faru, ciki har da cin da Najeriya ta yi wa Denmark, wato wanda ya sa Najeriya ta samu damar shiga wasan kusa da na ƙarshe na ƙwallon ƙafa. Kuma a lokacin ne Usain Bolt na Jamaica ya zama ɗan wasa na farko da ya kwashe lambobin girma har guda 3 na Olympics. A wajen wasannin Olympics ɗin, ƙasashen Afirka 9 suka baro birnin Rio de Janeiro da lambobin girma, ciki har da Najeriya da Niger, amma Kenya ce ta fi kowa yawan lambobi domin ta baro birnin da lamba 13, Afirka ta Kudu tana binta da lamba 10, Ethiopia da 8 da kuma Cote d'Ivoire da 2. Amurka ce ta fi kowa lambobi a dukkan ƙasashen da suka je wannan wasannin na Olympics, domin ta baro wurin da lamba 121. Sai Ingila tana bayanta da 67, China na da 70, amma Ingila ɗin ta fi na wato zinari. Ita mai masaukin Brazil duka ta ƙare a matsayi na 13 ne da lambobi 15. Niger ta yi murna ƙwarai da rawar da ɗan taekwondo ɗinta wato Abdulrazak Alfaga ya taka a lokacin da ya ciwo Niger ɗin lambar azurfa a wajen wannan wasanni na Olympics. sannan ƴan wasan Najeriya wato masu na kasa a jiki guragu da sauransu su kuma sun ciwa ita Najeriya din lambobin girma 12 da suka hada hadda na zinari a wasannin da aka yi na Olympics na mutane masu na kasa kenan. A cikin watan Oktoba wannan shekara ne Rangers International na Enugu suka samu nasarar dauke kofin professional na Nigerian League wanda suka samu bayan da suka cancika ƴan Alkanimi Warriors da ci 4-5. Har ila a cikin watan Oktoba din kuma a karon farko ƴan kungiyar Mamelodi Sundowns suka lashe kofin zakaran Africa na shekarar nan ta 2016 bayan da suka ci wato Zamalek na kasar Misr da ci 3-1 a Alexandria. Sai kuma watan Nuwamba lokacin da a wasan kulake ta Amurka Chicago Cubs suka yi abin tarihi suka lashe wannan kofi din na abin da suke kira World Series na Amurka din a karon farko cikin shekara 108 bayan da suka kwankwashe Cleveland Indians a wasanni 7 da suka yi. Bari mu shigo wata na ƙarshe na Disamba lokacin da Nigeria ta sake lashe cikin wato kofin mata na ƙwallon kafa banda suka kwankwade kasa kamar da ci 1-0 a gaban yan kamar su 40,000 da suka cika babban filin wasan yawon da ciki har da shi shugaban kamar din Paul Biya. Su dai yan Super Falcons na Najeriya su ne daman suka tade suna mamaye wannan gasar ta mata domin daga cikin wasanni 10 da aka yi sun cinye kofuna guda 8. To bari mu karkare tare da tunawa da juyayi da kuma ta'aziyya ga iyalan babban jami'an tarbon baki na hukumar kwallon kafa ta Najeriya Malam Ibrahim Abubakar wanda yan fashi da makama suka bindige shi a cikin gidansa dake Abuja a ran 6 ga watan Janairu na wannan shekara dake karewa lokacin da su yan fashin suka je gidan kuma suka same shi kuma suka harbe shi ya dai rasu ya bar mace daya da kuma yayansa maza guda 3 Allah ya ji kansa ya ramshe shi. To jama'a abin da ya sauka kenan daga cikin abubuwan da suka faru a wannan shekara ta 2016 Allah ya nuna mana kashinta da ita da wanda zamu shiga da sauran shekaru na gaba. A madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na Murya Amurka muna dade muku barka da sabuwar shekara da huta lafiya.
To yanzu kuma sai sharhin Muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Kasar Yemen tana fama da tsananin bukatar kayan agaji yakin sama da shekaru 2 tsakanin rundunar mayakan ƴan tawayen Houthi da sojojin zababben shugaban kasar Abdulrabu Mansur Hadi tare da gudunmuwar hare-haren sama na hadakar kasashen yankin ruwayin Gulf karkashin jagorancin Saudi Arabia da suke baiwa rundunar shugaba Hadi ya fatattaki fararen hula kuma ya lalata tattalin arzikin kasar. Kamar yadda aka saba gani a cikin yaki, fararen hula su ne suke shan wahala fiye da kowa. ‘Yan bindigan suna kai hare-hare a kan unguwanni da gine-ginen fararen hula. Ana tilastawa ƙananan yara shiga aikin soji. Akwai kuma rahotanni da ke nuna ana tsare fararen hula da kashe-kashe da kuma tada fararen hula daga mazauninsu da mayakan ke yi. Amurka ta yi kira ga bangarori masu faɗa da junansu da su kiyaye taɓa fararen hula kuma su ƙaddamar da bincike a kan irin waɗannan batutuwa idan sun taso. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ba da rahoton cewa tun cikin watan Maris ɗin shekarar 2015 da faɗan ta yi tsamari mutane sama da 7,270 ne aka kashe waɗanda akasarinsu fararen hula ne sannan kuma wasu mutane 38,280 ne suka jikata. A cikin mutane da suka kai miliyan 27 wasu miliyan 3,300 sun rasa matsugudansu kuma sulusi biyu na wannan adadin ba su da wurin kwana. Wasu mutane da yawansu ya kai 180,000 ne kuma suka arce daga kasar. Kashi 70 cikin 100 na mutanen kasar da suka kai kimanin miliyan 19 suna fama da tsananin bukatar kayan agaji. Hanya ɗaya da za ta iya kawo sauƙin wahalar da mutanen Yemen ke fama da ita ita ce kawo ƙarshen wannan faɗa kuma a kiyaye tsarin da Majalisar Ɗinkin Duniya ta gindaya. Kamar yadda sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya faɗa a kwanan nan a Riyadh, kawo ƙarshen wannan zub da jini yana da muhimmanci don haka akwai buƙatar tsagaitauta. Ya ce ya san da cewa abu mai wahala ne kawo ƙarshen yaki don kawo zaman lafiya. Ya ce amma ganin ɓarnan da yakin ke janyowa jinkiri ba zai zama uzuri ba. Ya ce ya kamata ɓangarorin su iya ƙoƙarinsu su kuma a nasu ɓangare Amurka da ƙawayenta na ƙasa da ƙasa za su ci gaba da tattaunawar.
Kamar sauraro sai mana afuwa bara mu samu daman kawo muku labarai ta kace bin zan madadin Nazir da Sa'ida da Greg Burns Muhammad Lalo ke ci a kwana lafiya daga nan sashen Hausa na Amurka birnin Washington DC. Assalamu alaikum.